godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan dama domin haduwa a wannan guri a wannan lokaci tare da manyan bakin mu wadanda aka yi dace sun zo daidai wannan lokacin da zamu gabatar da wannan lecture kuma muka roke su cewa su kawo mu wannan masallaci mai albarka ziyara domin su ga yan uwansu kuma su gansu kusan kasashe bakwai ne daga cikin kasashen mu na Afirka wadanda muka suka halarci wannan guri domin mu haɗu a tattauna sha'ani na ilimi da ilmantarwa da kuma abin da ya shafi da wayarwa da musulmi kai game da sha'anin rayuwa. Saboda haka mun yi sa'ar wato jifan tsuntsu biyu da goge ɗaya. Muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa. Kamar yadda na san an sanar cewa matashiyar wannan tattaunawa tamu a wannan lokaci shine batu akan illolin sabon Allah ko hadarin da yake kunshi a cikin sabawa Allah ga mutum ɗaya ko ga al'umma. Sabon Allah shine kaucewa umarninsa, kaucewa dokokinsa. Dokokin Ubangiji subhanahu wataala sun kunshi umarni akan abin da yake wajibi da kuma hani akan abin da yake haram. Duk mutumin da zai saba wa Allah wajen aikata abin da ya haramta da barin abin da ya wajabta, to wannan shi ake cewa zunubi. Akwai kashe-kashen zunubai, akwai zunubin da Allah baya gafarta shi, akwai zunubin da yake gafartawa cikin zunuban da yake gafartawa, akwai manya, akwai kuma ƙanana, akwai zunubin da yake tsakanin bawa da ubangijinsa, akwai zunubin da yake tsakanin bawa da ɗan uwansa. To wannan kashe-kashe ne na zunubai, kowanne kuma sunansa zunubi. Ba bayanin mu ba zai shigo cikin waɗannan kashe-kashe ko waɗannan rabe-rabe ba. Za mu dai yi magana ne akan illolin menene zunubi yake jawo wa bawa a rayuwarsa ta yau da gobe. Babu shakka sanin kowa ne cewa Ubangiji subhanahu wataala bai halicci ɗan adam da aljanna sai dan su bauta masa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبنجي سبحانه وتعالى يا أهل الشيكا يا سو كردا كي أولا دورا كساد من كشغلت دبو ترسا سو راك دكا ونفق ما فاتتا شنكا دو ونمو سيدة كي دولا لي كيش تكين أمرنن بين أمرنن الله سبحانه وتعالى لكوشي وأبن ليحنا باب ونلوك شي دباوا yake rayuwa ba ruwansa da Allah. Wannan ba tsari ne ba a cikin kowane addini da musulunci. Duk wani addini da Allah ya saukar ya aiko annabawansa da shi, ya zo da cewa ɗan adam a duk lamurransa yana tare da Allah subhanahu wataala, sai kuma yadda Allah subhanahu wataala ya yi da shi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ka ce da sallata, kulinna salati wa nusuki da yankana da rayuwata da mutuwata, ma'ana duk wani abu nawa da ya shafi ibada ko ya shafi rayuwa kai har ma lokacin har zuwa mutuwata, duk wannan na Allah ne. Saboda haka ashe dole ɗan adam ya san abinda ya ɗauka na amana wanda sauran halittu manya-manya suka ce ba za su iya ɗauka ba, shi ce ya ji ya gani zai ɗauka. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كيدا أدم كشي كاج كاغني كليوا من أمانة كشي ذاك روكا أمانة ركما إتشي كي أبند الله يتشي كبر أبند الله يحن أبند الله يأمر شي كدشين واجبي تو كتب تركا أي كتاشي أبند كسن يا هرم سامك كتب تركا توشي مسا وانا شيني أمانة دقونا كان أدم يدوكو يتشي والله سبحانه وتعالى زيئيا to kauce ma wannan shi ake kira sabon Allah. Wato ke ta alfarmar wannan amanar da muka ce mun ji mun gani za mu iya ɗauka, yayin da sama duk girmanta da ƙasa duk girmanta da duwar wasu da ainihin ƙoramai da itatuwa duk suka ce ba za su iya ba, su dai a bar su zama musakharatin bi amri, su zama kawai suna bin Allah, ya zama biyar Allah ce kawai aikinsu. Mu muka ce muna ga za mu iya ɗauka, a ba mu taklifi, a sa mu a hana mu. Ubangiji ya ce ya ba mu wannan damar, kuma ya san nan ya ba mu wani hamishi wato na hurkana na mashi'a. Kana da wani abu na ka ga dama ka yi ko ka ga dama ka ki, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وبنجي سبحانه وتعالى إباك داما كذابا كذابا وتكنا إي داما كتكاي إيماني كنا إي أقوم كداما كتكاي إيماني إلا إي أكاده قوة نيدة كتكين وقت النام أيها يبدابيو الله سبحانه وتعالى يا سارا و يا كان ديسا كمقودة زي ومزن باب شكا سابن الله سبحانه وتعالى ورونا أبا أنا من ينوي باب شكا سابن الله سبحانه وتعالى ينادى واتو الأمر على سكي بيو باينسا ما صحات الاندسكي ما سمون الاندسكي وسؤال أمر مزمسا كمقون يظن ينادى علاقة زوجيا وينادى علاقة غنزكي ولا علاقة الدين المتون ولا علاقة رئوسة الدنيا ولا علاقة رئوسة الآخرة yawan abubuwan da za su iya samun bawa sakamakon yawan sabon Allah subhanahu wataala abubuwa ne masu dubbin yawa da dan da babu wanda zai iya sanin sai Allah subhanahu wataala al-imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Ad-Da'u wad-Dawa ko kuma Al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa'i ash-Shafi ya shimfida magana ne fadin da sai game da irin wato mummunan sakamako da laifuffuka da zanubai suke haifarwa a rayuwar bawa shi kadai ko a rayuwar al'umma ya kawo su da dama wanda a irin wannan dan takaitaccen zama sai dai mu dan rayuwar wasu abubuwa da zamu yi bayanin su daga cikin irin tasirin da zanubi yake yi ga rayuwar bawa yakan haramta masa samun arziki yakan haramta mutum samun albarkar wato arziki yake ce arziki zai kunshi ci da sha da kuma albarkar da take ciki zai kunshi dukiya da kuma albarkar da take cikin dukiya dukiya duk wannan ana kiransa arziki dayu mutum ya Allah ya bashi dukiya amma ya cire albarkar da take ciki wannan ba shine arzikin da ake yabo ba ana yaban arzikin da bawa zai samu kuma Allah ya albarkace shi ya zamana ya zaman masa kadarko na samun gidan aljanna to saban Allah yana sa bawa ya rasa wannan arziki domin tsoron Allah subhanahu wataala yana daya da cikin hanyar da take sa ubangiji subhanahu wataala azalta bawansa to kaga ashe abin da yake shi saban Allah zai jawo bawa Allah bawa talauci ko dai talauci na hakika wato rasa dukiyar ko ko a yaba dukiyar amma cire albarka da shi da wanda ba har gara ma wanda bai da shi idan ya kusance mai tsarkin zuciya ne saboda haka babu abin da zai sa kai arziki ka samu arziki daga ubangiji irin tsoron Allah Allah subhanahu wataala yana cewa law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas samaa'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yasimun Allah ce da a ce mutanen alkaryu sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatun minas samaa'i wal ard da mun bude musu albarkatai ta sama da kasa wato da sun samu albarkar mu ta sama sun same ta da kasa walakin kadzabu sai dai sun karyata abinda muka aiko annabawa da shi ko dai sun karyata da baka ko sun karyata a aikace yayin da suka yi buris da abinda Allah subhanahu wataala aiko annabawan sa fa akhadnahum bima kanu yaksubu alati sai muka kama su muka damke su da abinda suka kasance suna aikatawa haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa ahlul kitabi walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidatun wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun Allah subhanahu wataala yake cewa walau annahum da ace ahlul kitabi aqamu at-taurata wal injil sun tsayar da hukuncen da ke cikin at-taura da injila wato sun yi aiki da hukuncen da Allah ya ajiye ya sanya musu a cikin littafin at-taura wato dangane da yahudawa kenan ko kuma al-injil dangane da nasara Allah ya ce da akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da mun ciyar da su ta sama ta ƙasa ta saman su da ƙarƙashin kafafuwansu wato kenan sun rasa wannan saboda ne saboda sun ki tsayar da hukuncin da yake cikin littafin Allah haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. Allah subhanahu wa ta'ala ce ku nemi gafarar ubangiji sannan ku tuba zuwa gare shi, wato ku rike istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gauce wa laifuka. Yumatti'ukum mata'an hasana, zai jiyar da ku dadi, wato jiyarwa mai dadi a nan duniya ila ajalin musamma har zuwa mutuwa. To ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba ku jin dadi a duniya har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi rayukanku. Sannan wa yu'ti kulli fadlin fadla, sannan kowane mai falala mai daraja Allah ya bashi darajarsa, wato a ranar gobe kiyama. Wannan yana nuna cewa sakamakon kakkadar cewa wato iya nan duniya da tsaya har ranar da ranar gobe kiyama, Ubangiji subhanahu wataala zai saka maka. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala yana cewa bisa harshen annabi Hud alaihi salam, ki gaya wa mutanensa, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaikum midraran ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يكي تيوا يا قوة تانينا قد يمغافر قبن جدن سنة قتوب زوا قريش دي سكومو قد سما دروا ما موكو وتقو سما أرسكي نا أنفانون كاين أنفانون قونا. سنة ويزيدكم قوة إلى قوتكم يكارا مكو كريكي أكن كريكي تكوكيش قنا دا كريكي تتلن أرسكي يكارا مكو أكن وانا ku zama al'umma ce mai karfin tattalin arziki, kuna karfin soja ya kara muku karfin ilimi, kuwatan ila kuwati, duk wani abin da kuke ganin karfi ne da zai sa dan adam su samu kafuwa a bayan kasa, sai Allah ya kara muku wani akan wannan sakamakon tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da istighfari da za ku yi. Hadisi ya tabbata wanda Ibn Hibban da Hakim da Ibn Majah sarwato shi daga sahabbai daban-daban, akwai ruwayar Anas, akwai ruwayar Hudzaifa, akwai ruwayar Abdullahi ibn Mas'ud, hadisi ne sahihul ladaini ne. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna ruhan qudus nafaka fi ruhi fi ruhi fi ruhi anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa rizqaha, fattaqullaha wa ajlu fi talab ولا يحملنكم استبطاء رزق الله ان تطلبوه بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال بمعصيته. النبي صلى الله عليه واله وسلم يكي تشوى ملائكه جبريل يا سندني ازوتي يا تواتو يا مسا وهي يكي جاي مسا تشوى ان نفسا لن تموت حتى تستقبل رزق اجلها ورزقها. باب وتري اذا تموت hasita karkare ajalinta kaka kwanakin da Allah ya yi mata yanka mata a duniya, sannan sai ta cinye arzikinta kaka. Babu wani wanda zai mutu bai gaba cin arzikinsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, wa ajmilu fi talab, ku kyautata hanyar neman abincinku, wala yahmilanna ahadakum istibda'ur rizqi an yadhubahu bi ma'siyatillah, kada jinkirin arziki ya sa ɗayanku ya nemi shi ta hanyar saɓon Allah, wato kada saɓon Allah ya sa mutum ya nemi, wato kada jinkirin samun arziki ya sa mutum ya nemi shi ta hanyar saɓon Allah. Abinda yake gurin Allah ba a samunsa ta hanyar saɓonsa. Abu na biyu wanda zunubi yakan haifar, akwai alwahsha, wato kewa. Mutum duk da yana cikin mutane, yana cikin ɗan uwansa, yana cikin danginsa, ya rika jin kamar ba wani tare da shi, ya rika jin kewa, ya ga kamar kowa baya son shi, ko kowa yana masa gani-gani, haka kawai ya tsargu ya rika damun kansa. Akwai wani daga cikin bayin Allah da ya kai ma wani malami kokensa irin abin da yake bi na wahsha, kewa. Kullum yakan ji damuwa, kawai shi kadai ya rika tsarguwa, yana ga kamar duk haka ake masa wani gani-gani, shi abin yana damunsa. A cikin mutane akwai irin wannan, baka ce da shi komai ba, amma yana ga kamar haushinsa kake ji. To saban Allah yakan haifar da irin wannan. To shi ne ya kai ma wani malami kokensa cewa ga halin da yake ciki, to shi ne yake ce masa ya guji tsoron saban Allah. Yake cewa idza kunta qad awhashatka dhunub fada'aha idza shi'ta wasta'nisi, idan saban Allah ya sa ka kana jin cewa a rayuwarka to yi kokari ka nisanci saban Allah zaka samu wannan cewa ta rabu da kai daga cikin kewar da mutum zai rika cikewa tsakanin shi da mutane musamman ma mutanen kirki basu gaya masa komai ba amma zai rika jin kamar suna jin haushin sa kamar sun tsane shi ya rika jin haushin imamin ubuwarsu jin haushin malamin sa yarka tare da cewa ba a ce masa komai ba ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa wannan da zarar ya kasance yana jin wannan aran kuma sai ya rika nisantar waɗannan bayin Allah na kwarai sai ya ji baya san su hada maguri ko su hada hanya ballantana ma har ya je inda suke to da zarar kowa ya nisanci bayin Allah na kwarai to a lokacin kuma zai zama farisa zai zama abin farauta mai saukin kamu ga shedan domin a lokacin babu wani abin da zai hana shedan ya wabce shi ciki na sai shedan ya tafi da shi wani lokaci saban Allah in yayi kamari wannan wahsha din takan yi karfi wato wannan kiwon takan yi karfi a cikin ran mutum har ba ma mutane na waje ba ko wani wanda yake ganin ba wani abu da ya hada hatta danginsa kai hatta matarsa da ƴaƴansa sai wannan kiwon ta bayyana tare da su wanda cikin bayin Allah yana cewa شيخ فضيل بن عياض رحمه الله كبير في شيخ حليه الاولياء لك تشوا اذا نساب اذا ناي سابو اني وني زنبي نكن فهمتي هكا تاره da yadda zan ga canjin dabi'ar mata ta kai har abin hawana jakin da nake hawa sai na ga canji tare da shi wato saban Allah zai isa matarka take maka biyayya ta dakar da jini maka hatta dabbar da mutum yake hawa yanzu ce ba dabba ake hawa ko hatta motar da take hawa kullun sai kai kai ne a gareji ko ba ko bai da ya maka saban Allah ne daga cikin abin da saban Allah yake jawowa wato yakan jawo ubangiji subhanahu wataala ya tsaurara maka al'amuran ka duk gaba daya su kulle duk wani abin da ka sa a gaba kaga ya lalace idan kasuwanci ne idan aiki ne komai naka da ka dauko sai kaga abun baya fita ba ku cewa in ka tuna Allah subhanahu wataala ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min hadhihi la yahtasib wanda din yaji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita ashe wanda bai ji tsoron Allah ba Allah ba zai bashi mafita ba sauraka al'amuran sa za su zama a cikin kunci wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Allah shi duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sanya masa sauki cikin al'amuransa sai kaga dukkan wani tudu da zai turkata zai dumfara sai kaga ya haye shi sai kaga babu wani abu da zai zama masa cikas ko da bai samu ba to ba zai tashin hankali ba zai ci gaba da jin nutsuwa a ransa ba sharadi bane daman a rayuwa komai ka nema ka samu wannan ba sharadi bane to amma akwai wani abin da akwai wanda idan bai samu ba to ya shiga kuma wani hali kenan na kakalikari wani ma rayuwarsa daga nan za su furkuce wani ma hankalin ne gaba daya to in Allah subhanahu wataala ya so sanya maka mafita a cikin al'amari ko baka samu ba ubangiji ba zai sa maka tashin hankali a zuciyarka ba kuma ba mamaki daga wani canji fiye da wanda kake nema Allah ya musanya maka da shi yana daga cikin abinda saban Allah yake haifarwa a cikin zuciya ta me yinsa shi ne yana haifar masa da duhu a cikin zuciyarsa zuciyarsa za ta yi duhu ta yi kilin kamar yadda kake san dare in yayi wato daren da yake kamar na ƙarshen wata ko na farkon wata za ka cewa dare ne mai duhu sosai to haka zuciya takan yi duhu yayin da saban Allah ya yawaita tare da bawa Ibnu Abid-Dunya Abubakar Ibnu Abid-Dunya da Abubakar Al-Baihaqi sun ruwaito ruwaya da kyakkyawar salsala daga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yana cewa innar rajula la ya'malu al-hasanata فتكون نورا في قلبه وقوة في بدنه، وإن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه ووهنا في بدنه. هيكي تشي وباوة ذي أيكي نقولي وانا أيكي نظام مسا حسكي أسكندو تيسا نظام مسا كما قريبي أجنجد جنسا ويشي ومتنزي إيهن أيكي ممونا ونسا بان الله وانا أيكي نظام مسا دوهو أسكندو تيسا كما يظام مسا رومي أكارب أجنجد جنسا. إذا مكتنا النبي صلى الله عليه وسلم تشكين أدعو إلي إيه أسجدا cikin sallar sa ta dare cikin qiyamul layl kamar da yazo cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abdullah ibn Abbas zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'alni nuran. Cewa Allah subhanahu wataala ka sanya haske a zuciyata, ka sanya haske a gani na, ka sanya haske a ji na, ka sanya haske a dama na, ka sanya haske a hagu na, ka sanya haske a sama na, ka sanya haske a ƙasa na, ka sanya haske a gaba na da baya na, ka sanya ni kaina haske ne gaba da. Wa man lam yaj'al Allah lahu nur fama lahu min nur. Wanda duk Allah bai sanya masa haske ba to baya tare da haske. Ga ku a masjidin nur. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana haske a dukkan sasanninmu. Saboda wannan haske saban Allah yakan bice shi. Wannan haske da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙo, domin duk wanda bai samu wannan hasken a duniya ba to bai samu na lahira ba. Saboda saban Allah kuma shi ke jawowa a rasa shi wannan hasken. Kesa Abin sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya sanya masa haske. Haka nan daga cikin abinda saban Allah yakan jawo wa bawa shine yakan jawo masa ya haramta wa kansa dadin da yake cikin da'ar Allah. Ibadar da muke yi bautar Allah subhanahu wataala wani abu ne mai ɗanɗano, amma ba kowa yake jin ɗanɗanansa ba sai wanda zuciyarsa ta gyaru ta ƙarfafu. Wanda ya shagalta da saƙon Allah yake yin ibada irin ibadar munafukai, wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wanda yake irin wannan ibadar ta munafukai kawai idan dai kan a sa masa ido ko an sa masa ido ke sa zaki to ba zai ji ɗanɗanon lantar da suke cikin wannan ibada. Saban Allah zai shiga zai zama shamaki tsakaninka da jin wannan daɗi da jin wannan garɗi da yake cikin bautar Allah. Bayan Allah sukan ji abinda suke ciki na bautar Allah, na neman yardar Allah, ya fi dukkan wata ni'ima da wani mai jin daɗi yake ciki ta a duniya, sawa'un mai mulki ne ko mai wadata ne. Har suke cewa muna cikin wani hali, muna cikin wata ni'ima da a ce masu mulki za su san halin da muke ciki da su sun yi rigima a kanmu don su kwaci musamman azzalumai masu lubda ciki akan duk wani abin da suka san cewa talaka zai dan murmure in ya same shi. To amma ba su sani ba, shi yasa sai ka ga bawan Allah na kwarai yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya, yana cikin wata ni'ima. Shi yasa Ibn al-Qayyim yake cewa faɗar Allah innal abrara na fi na'im, ce lalle waɗanda suke masu biyayya suna cikin ni'ima. Ya ce kakkaza ta ana nufin ni'imar lahira kadai da ma ni'imar duniya, da ma ni'imar duniya. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana cewa inna bid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatan akhira. Akwai wata aljanna a nan duniya, duk wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira. Abin da yake nufi shine da'a ga Allah subhanahu wataala, kana da'a kana biyayya ga Allah kana jin daɗi. To mutumin da ya sabo saban Allah da zunubai suka sako shi a gaba, to ba shi ba wannan ladda din, ba zai ji wannan daɗin ba, zai rika ganin kuma cewa cikin wahala kuke. Yana daga cikin abin da sabo da wato zunubai suke jawowa suka rauna da zuciya, sa zuciya ta yi rauni. Wani lokaci raunin ma yakan sa ma gaba ɗaya ta mutu gaba ɗaya, kuma zuciya ita ce ɗan adam. duk abin da ya taba zuciyar dan adam ma'ana ya taba imanin sa ya taba ikhlasin sa ya taba kudurin sa to gaba ɗayan rayuwar sa ta lalace duk wani abin da za a gina na aiki na ibada duk ya dogara ne da tsarkin da yake cikin zuciya da lafiyar da zuciya take da shi sannan zunubai suna jawo rauni hatta shi kansa a jiki a jikin jikin mutum ma zai iya rauni saboda yawan saban Allah saban Allah zai sa jikin mutum ya yi rauni Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah ya kasance a kullum bayan ya gama sallar asuba zai zauna sai yayi waɗannan wannan muriddan da wannan tasbihin da azkar har lokacin da rana za ta yi haske sannan ya tashi yayi sallah salatu shuruq ta wannan nafila raka'a biyu sannan ya shiga duk sauran abubuwan da zai yana cewa wannan shine wato karin kumallo na idan ban yi shi ba to a ranar ba abin da zan ji dadin sa kuma ka kula duk wanda yake yawaita da'ar ubangiji subhanahu wataala musamman bautar Allah musamman kuma sallah to zaka same shi yana da lafiya fiye da wanda baya yawan sa da wannan shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dora masa alhakin ya tashi yayi da'awa inna sanulqi alayka qawlan thaqila tace zai dora masa zai jefo masa wata magana mai nauyi shine alqur'ani da isar da shi sai ya umarce shi da qiyamul layl kumil layla illa qalila saboda me saboda wannan qiyamul layl shine taimaka masa wajen tsayawa da kazarkazar wajen isar da wannan sako ambatan Allah da zikiri da tasbihi yana ƙara wa mutum nishadi da karsashi da kudi da ainihin jin karfin jikinsa da kazarkazar a cikin ayyukansa shi yasa lokacin da Nana Fatima radiyallahu anha ta nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bata yar aiki cikin bayin da ake kawowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba za ku koya muku abin da ya fi wannan ba ala ukhbirukuma bi khairin min qadim bana gaya muku wanda ya fi yar aiki ba to ta koka yadda take wahala wajen niƙa da girki da waye har ma hannunta yana kanta ta kai kukanta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a baka ce za ta rika tayar da aiki cikin bayin da ake samu annabi ya je ya same ta a gida ya ce zan gaya muku abin da ya fi wannan ba shine ya koya mata ta rika cewa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sau 33 a kullun kafin su kwanta me wannan yake nuna malamai suka ce abinda wannan yake nunawa shine ambatan Allah da zikiri da tasbihi yana sa mutum ya samu karfi da kazanta da kuzari sauraka sai yayi aikin da fiye da ma wanda take jihadin ba da za a samu da mata shi shi yasa sayyidina Ali yake cewa tun daga ranar bai taba kwanta bacci ba bai yi ba aka tambaye shi har yawmi siffin ranar da aka yaki tsakaninsa da mutanen Sham aka kwana ana yaki a daren ma sai da ya ce har a daren har wannan daren sai da ya saban Allah yana sa wannan karfin da za ka samu a jikinka ka rasa shi shi yasa za mu ga saban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun cinye manya-manyan kasashe manya-manyan dauloli da ake ganin wato karfinsu ta fuskar soja ta fuskar tattalin arziki ta fuskar wayewa da sanin rayuwa farisawa da rumawa sun cinye su a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda me saboda ibada da bautawa Allah ya sanya zuciyar waɗannan bayan Allah ta yi ƙarfi su kuma waɗancan zuciyarsu ta yi rauni saboda haka wannan ƙarfin da suke ji da shi lokacin da suke tsananin buƙatarsa sai su neme shi su rasa domin idan zuciya ta yi rauni ta karaya to shikenan mutum ba zai iya komai ba komai ko karfi da karfin jikinsa shi yasa sai ka ga a rayuwarmu sai ka ga wani yaro kulele sai ka wani yaro ɗan ƙanƙani ya bi shi a guje yana kuka in ka dubi karin girman jikin nasa sai ka ga to ai in ya tsaya zai buge wannan amma kuma gashi ya ruga abu saboda ya tsuce ta riga ta kare ya tsorata sai ka ga karamar dabba ta bi wata dabba babba kuma ta gudu sai ka cewa dabban nan ita ma tana da wani makami a jikinta da ba ta yi amfani da shi za ta iya kare kanta amma kuma ta gudu saboda zuciyar ba ɗaya ba ce shi yasa suke ba da labari kamar da Ibn Hamdun ya kawo a cikin Tazkiratul Hamduniyya cewa wata rana wani mutum ya hadu da shahararren dan fashi nan ta Abba Basharra ko dan fashi da ya shahara ya gagari mutane kowa sunansa ma tsoron sake sunan kawai in aka ji hankali tashi sunan shi Thabit amma an masa laƙabi da Abba Basharra da Abba Basharra kamar ya sa sharri a hammatarsa kamar duk inda yake da kake cire takalmin ka sa a hammatarka to shi sharri ne ya sa a bayyana ba to suka hadu da wani mutum ana cewa sa Abu Wahab Abu Wahab wani sakare ne matsoraci sai suka hadu da Abu Basharra sai yake tafai da Abu Basharra wai kai wani sihiri wani ne gare ka ne duk ka gagare mutane kowane namiji tsoron ka yake mai gare ka ne sai ya ce sunana sai ce masa sunana dan da nagamu da nagamu da mutum aka ce ga ta abbata sharra shikenan sai shi wancan duce shi ta karaya ni kuma sai in bige shi da wannan sunan ga wanda sharri yake a hamada sa can hamadi ga shi nan ya tabo to sai wannan sakaran bawa rauku sai ya ce a to ka sayar min da sunan bana bi mu sanye bi garbi ta abbata sharra din kai ka ko alkunya da Abu Wahab yace ba matsala zan sayar maka me zaka bayar yace ga riga sai yana sanye da riga kyakkyawa sai yace zan baka riga ta ka bani sunan yace ka kawo rigar na baka jika kai ne ka abba sharra ni ne Abu Wahab to shine sai yake sai ta abba sharra da yake wasu baitoci yake cewa ala hal atal hasna anna halilaha ta abba sharra wa tanaytu aba wahabi fahabhu tasammasni wa sammani yasmini فأين له صبري على معظم الخطب وأين له بأس وأين له بأس كبأس وسورتي وأين له في كل فادحة قلبي كتوى أجاه وما تروى نذكرا يندو شيطنا شتاء بتشر بسونا أبوها دك يجي تتوى يقول قوما وعي يجي تأبى تشر تكبوديها sai a je a gaya mata maza a ce shi ta abbata sharar ne ba yanzu ni kuma ni ne Abu Wahab to sai yake cewa fa hakku ta sallas ni wa sammari ya sabu kaddara ya rike suna na na rike nashi ina zai samu irin juriya irin tawa yayin da ya tunkari wata musiba ina zai iya samun karfi da jarumta irin nawa ina zai iya samun zuciyar da zai iya tunkara dukkan wani bala'i ya jure masa wato wannan zuciyar ita ce ta sa ake daure yadda take da zuciyar da take da to sabon Allah yana sa wannan zuciya ta mutu ta yi rauni saboda haka sai kaga abin da ya kamata da tun ya dage ya jure sai ga ya kasa sabon Allah yana jawo wato rage rayuwar kwanakin rayuwa ajalin mutum ya ragu daga adadin sa kusan malamai sun tattauna akan shin mutum ana iya ƙara masa kwanakin da yake da su ko ba zai ƙaru ba wasu ce ana iya ƙara masa kamar da zuwa cikin wasu hadisai cewa albir ayyukan alkhairi suna ƙara ajali biyayya ga iyaye suna ƙara ajali yana ƙara ajali sada subinci yana ƙara abin nan gaskiya to sai suka ce to in haka ne abubuwan da duk suke kishiyoyin waɗannan to su kuma za su rage ajali to ko dai ana nufin karuwar adadin kwanakin ko kuma albarkar da suke cikin kwanakin don wasu ce karin adalin da rage shi ana nufin karin albarkar da suke cikin waɗannan kwanaki da Allah ya yi wa mutum amma da yawa daga cikin malamai suna ganin ana ƙara ajalin matansa ai Allah shi ke sanya ajalin da kansa yanzu Allahu ma yasha wa yuthbit wa inda ummul kitab saboda ka ana iya rubuta maka shekara 60 saboda wasu ayyukan alkhairi da kake yawan yi ubangiji ya mai da kai shekara 70 ko 80 to sabon Allah yana sa rayuwar mutum ta yi gajarta ko kuma a'a ya rayu din amma Allah ya kira albarka da suke cikin rayuwar sai ya gaba rayuwar sa cikin shekara 70 80 amma in ya mutu sai a nemi wai me ya tsira da rayuwar sa a rasa abinda za a nuna bayan sa a ce ga wani abin alkhairi da ya bari ubangiji ya cire wannan a cikin rayuwar abin nan gari ya waye in garin Allah ya waye masa sai ka ga dare yayi amma in an tambaye shi wani abu ya tsina na a rayuwarsa babu saboda haka wanda duk yan shagala da yawan sabon Allah ko ba komai ba a ranar gobe kiyama zai tashi yana nadama ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati yana ya kai tuna ina ma na gabatar da ayyukan alkhairi a rayuwata ranar da kuma wannan wato da na sani ba zai masa amfani ba yana daga cikin kubar da take samun mai sabon Allah baya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala shine sabon Allah nashi zai rika hawo zai rika hayayyama kamar yanda ka san dukkan wani aikin alkhairi yana haifar da wani aikin alkhairi to haka nan sabon Allah shi ma yana haifar da wani sabon Allah yayin da mutum zai saba wa Allah bai tuba ba to wannan sabon da yake ya haihu ya zama biyu ya zama uku kowanne kuma cikin uku nan shi ma ya ta haihuwa kowanne aka haifa shi ba ta hayayyafa sai kaga kafin dan kankanin lokaci mutum gaba ɗaya sabon Allah ya dabe baye shi Allah subhanahu wataala yana cewa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun falamma zaghu azagha Allahu qulubahum Allah ce haka nan muke jujjuya zukatansu da gannansu kamar yadda ba su yi imani da shi ba a karan farko yayin da suka yin imani wannan rashin yin imanin nasu sai ya haifar muka rika sa zukatan da suna kara tabarbarewa har suka kai wani mataki da Ubangiji subhanahu wataala zai kare su cikin zarbiyarsu da azarfafinsu suna tafa gammiya to wannan abin da sabon Allah yake haifarwa a zuciyarki falamma zaghu Allah ce yayin da suka karkace azaga Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu wallahu la yahdi qaumal fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ma'ana waɗanda suka zaɓi fasikanci to Ubangiji subhanahu wataala yakan sanya wannan fasikancin ya rufe musu zuciya har ya kai shiriya ba za ta shiga ciki ba ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yatahara as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah as-siddiqa wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yatahara al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah as-siddiqa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace na hore ku ku zan masu gaskiya ku rike gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa tana jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi wato in kana son ka zama mutumin kirki mai aikin alkhairi to da farko ka zama mai gaskiya shi yasa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi yake cewa wani daga cikin magabata duk sanda wani ya zo zai yi tafiya yace da Allah a yi min wasiya abinda zan riƙe kamar guziri a tafiyarsa sai ce riƙe gaskiya domin in ka riƙe wannan to ka riƙe komai shine mabudin dukkan wani alkhairi da zaka kai gare shi yayin da zaka saki gaskiya to ka rufe wa kanka dukkan wata kofa alkhairi nabi ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirr albirr suna ne da yake nuna wato jima'u a a'mal alkhair dukkan wasu ayyukan alkhairi suna cikin albirr ce to gaskiya tana jagoranci zuwa ga wannan albirr kuma yana jagoranci ayyukan alkhairi suna jagoranci ne zuwa ga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirdadan gaskiya ma'ana kirdadan gaskiya wato duk abinda zai yi zai kokarin yayi gaskiya imma ya kai ba zai iya sanin takamaimai abin ba to zai yi kokarin ya ga cewa ya kwatanta abin da yake tsammanin gaskiya ne ko da zai kuskure Allah ba zai kama shi shine taharrus sirr akwai abin da watakila ba za ka san hakikaninsa ba amma dai za ka yi kirdadin cewa abin nan ga yadda yake to ko da ka yi kuskure kana nan cikin masu gaskiya din annabi ce to mutum ba zai gushe haka ba har sai an rubuta shi siddiqi a gurin Allah siddiqi matsayi ne wani daga annabci sai shi daga matsayin annabawa sai matsayin siddiqai wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa saraka matakin siddiqiyya shine mataki na biyu daga annabawa to sai siddiqai ke yasa a cikin al'umma masu wannan mataki in kadan ne sai Abubakar Siddiq a ce Aisha as-Siddiqa da sauransu ke Maryam alaiha salam Siddiqa to sannan yace ahir danku da ƙarya domin ƙarya tana jagoranci zuwa ga fajirci fajirci shine bijirewa Allah da fantarewa ubarninsa shi ko fajirci yana jagoranci ne zuwa ga wuta Nabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana ta wato ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai ya zama babban makaryaci a gurin Allah saboda kaga ashe laifi idan mutum yana yin sa to zai rika haifan masa da laifi zai rika haifan masa da na ɗaya na biyu na uku har ya kai ga wurtaccen mai laifi a gurin Allah to ko wannan kadai ya isa ya sa mutum ya rika kokarin duk sanda ya ga ya saba wa Allah ya gaggauta tuba ba wai ana nufin kakka zama mai saban Allah ba wannan annabawa kadai ke da wannan mataki amma abinda ake nufi shine duk sanda ka fahimci ka saba wa Allah to yi gaggawa ka farfado ka dawo cikin hayyacinka ka tuba innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun saboda yayin da shaitan ya zo ya ribace ka a cikin wani al'amari saboda wani hali na gafala da ka shiga to da zarar ka farfado yiwuf ka koma ka tuba ka yi nadama gaban Allah subhanahu wataala ubangiji zai yafe maka daga cikin mummunan sakamako da laifuka suke haifarwa wato idan mutum ya yawaita laifi Allah yakan zare masa ganin munin laifin daga idansa saboda haka zai wayi gari tun da farko sanda zai yi gabansa yana faduwa yana waiwaye kada ko a ganshi ko a na biyu ma haka to yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai kaga na yau ya tsananta na gobe bai kai na yau ba na jibi ya ƙara raguwa har ta kai jiba komai kai kuma sai akai lokacin da zai ganin abin kuma gayu ne idza aka man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana babu bala'in da ya kai ka kai matakin da zaka rika ga mummunan abu kyakkyawa da zaka ga mummunan abu wanda shaitan ya kawata shi ka rika ganin shi kyakkyawa wannan an kai mataki an shiga wata wani level na bala'i wa yuqda 'ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan idan Allah ya so jarraba mutum sai ya kai shi wannan matakin wannan level din sai ya rika ganin abinda ba mai kyau ba ya zama mai kyau zaka ga a cikin rayuwa kai kanka zaka ga wasu in ka ga irin yanayinsu sai ka yi mamakin yadda suka yi da tsaya a cikin wannan yanayi ka ga mutum kansa ya sa masa kala gashin raman kansa wata kala pink haka nan baki ya ko ka ga ya saka wani wando rabu ɗaya kafar dogo a ɗaya gajeriya yana tafiya ko gaba a baya ko duk wani mai hankali yana ganin shi mahaukaci amma shi yana ganin mutane duka su waye ba to wannan shine bala'i in zuciya ta lalace to shikenan sai ta zinu shaitan abinda shaitan zai kawata mutum shikenan sai ya shiga idansa sai ya shiga zuciyarsa sai ya rika ganin abinda ba ya da kyau mai kyau idan tafiya ta yi tafiya zai fito ma bainar jama'a ba zai ji damuwa ba ya fito yana alfahari da sabon Allah ne zai rika gaya wa mutane yayi kaza yayi kaza yayi kaza abinda wasu masu sabon Allah suke kokarin koyewa to shi sai ya fito yana ma fada yana alfahari wannan shine karshen keceri karshen wato birgewa a majalisar gari ka faɗi abubuwan da kai Allah ya sasanta ka fito kana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kabe da yake cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi na cewa kullu ummati mu'afa ila al-mujahiri dukkan al'umma ta za a iya musu afuwa wato duk wani mai laifi a cikin al'umma ta zai iya samun afuwa daga ubangiji subhanahu wataala amma banda masu fitowa suna alfahari suna nuna laifinsu wato masu bayyana laifinsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa inna min al-mujahara yana daga cikin bayyana laifi mutum an ya'mal ar-rajulu bil-layl an ya'mal ar-rajulu bil-layl 'amalan wani da daddare wani mummunan gugun aiki thumma yusbihu wa qad satarahu Allah wa qad satara Allah alayhi fa yaqulu ya fulan amiltu al-bariha kaza wa kaza
ya da daddare yaje abinda ba mai kyau ba Allah ya suturta shi ba wanda ya sani amma da safi ya hadu da abokin sa sai ya rika sheda masa cewa ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa qad bata yasturuhu rabbu ya kwana ubangiji sana suturce shi na rufa masa asiri amma wa yusbihu yakshifu sitra Allahi alayhi sai waye gari yana bankade yana yayi wannan sitra da Allah ya sa masa to kaga wannan ya kai wani mataki da idan ana yi wa kowa afuwa shi ba zai samu afuwa ba yana daga cikin abin da saban Allah yake haifarwa bawa wato zai wulakanta zai bi hawari zai samu kansa cikin wulakanci zai wulakanta a gurin ubangijinsa dan ubangijinsa ba zai dauke shi da wani karamcin da Allah subhanahu wataala ya masa darajar da Allah ya masa a matsayin shi nabil adama wa laqad karramna bani adam ya tattara ya watsar ya sauko da wato matsayinsa a matsayin na dabba ya zamba wata doka da suke hukunta shi ya manta da Allah subhanahu wataala wanda shi ya halicce shi shi ya hore masa dukkan abin da yake ciki na rayuwa saboda tun da ya watsar da wannan darajar da yake gurin Allah subhanahu wataala ta zube to kuma dukkan wani wanda darajarsa da girmansa da mutuncinsa ya zube a gurin Allah to ya zube a gurin kowa ma Allah cewa man yumin Allah fa balahu min mukrim wanda duk Allah ya wulakantar to babu kuma bai girba mashi to babu wanda zai iya daga shi ya bashi matsayi Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa yayi wa yahudu irin wannan wa duribat alaihim az-zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى يكتشي ويهودا وألا يسني يامس تستنشي دعينهم مسكنا وتقلا بيتا شقاونا هالينا لقاك أدكاي saboda me yace wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma sun koma da wani fushi daga Allah wato Allah ya fushi da su sai Allah ya faɗi dalili ce saboda suna kafircewa ayoyin Allah sannan suna kashe annabawa ba bisa gaskiya ba sannan ƙarshe Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadu saboda abinda suke yi na saban Allah da kuma ta'addanci da ƙetare iyaka da suke yi wataƙila wani yace a zahiri ai za mu ga waɗannan masu saban Allah din ana girmama su watakila su samu girmamawa a ce an kira shi guri kaza an karrama shi an girmama shi an bashi award an yi waye an yi waye wannan ba shi ne hakikanin abin da ake kira girmamawa ba wannan girmamawa ce ta banza mutane za su ga war koda a zuciya ba sa san su koda a zuciya ba girman sa suke gani ba amma saboda wata tarayya da aka yi cikin son wani abu na banna shikenan sai a girmama juna anan amma ba girma ne na hakika ba annabi sallallahu alaihi wa sallama كان حديث عند الإمام أحمد يروي ذلك عبد الله بن عمر وجعل الصغار على من خالف أمري وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أنسن يتستنشي دولة أنشي أكم ولي سابع أمرنا سورة كدوان ديكي من يوان سابع الله نكو بدي مرتبة وبدي درجابة لا أقوصك كي ويد الشيء أما باوي قرمان سنيساس كي ويد الشيء أقوى تبقاتها شيء تحدثوا da ana rasa wannan abun kuma za su zai ne su ya rasa yanzu za ga waɗanda ake cewa afis za ga mutum in ya zo guri za a cika za a yi waye za a yi waye za a yi waye amma da zarar aka ce ya fita daga wannan fil wannan abin da yake yi yana birge su da ya fita to ba su ƙara daga da shi ba shi yasa za ga manya-manyan 'yan wasannin fina-finai za ka ga wato ƙarshen rayuwarsu a wulakaci suke rayuwa da koma tarihin suka gani daga ƙarshe tunda abin da yake jin su ba wai abu ne wanda dan Allah ne ya shiga tsakanin mutane da su wanda za a ce mutum matukar yana da shi sai da rai a tare da shi yana nan tare da har bayan mutuwarsa za a ci gaba da ganin girman sa mutum nawa ne cikin mu nan malamai nawa ne wanda ba mu san su ba kawai sunan su muka ji da aikin da suka yi muke san su muke girmama su mutum zai iya yarda ya bada jininsa da rayuwarsa akan kare martabar wanda ke cikin su ko dukan su ma saboda alherin da Allah subhanahu wataala ya tsare musu wannan martaba amma wane ne zai samu wani irin wannan martaba sai ga wani a titi zai mutu wani ma ya yi suicide ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin laifuffuka wato yana da cikin abin da laifuffuka yake haifarwa yana da cikin abin da laifuka ke haifarwa shine wanda ma ba shi ba mai laifin ba mai laifi zai jawo masa. Wato idan aka ce al'umma tana yawan saban Allah, to waɗanda ba sa saban Allah din da suke cikin ƙoƙarin kiyayewa sai waɗannan ma saban Allah su jawo musu. To kuma waɗannan mutanen kirkin suka buɗe baki suka yi mummunar addu'a akan waɗannan da suka jawo musu, sai kowanne addu'a ta bi su, ga laifinsu na saban Allah, ga la'anta kuma da suke samu gurin mutanen ƙwarai. Allah subhanahu wataala yana iya jarrabar al'umma saboda wasu da suke saban Allah a cikin wannan al'umma. Allah ya jarrabe su. Kai kana bakin kokarinka, kana kwatantawa, in ɗan kasuwa ne kana kokarin ka kauce wa duk abin da yake haram ko zalunci ko algush, kana son ka kyautata wa mutane ka tausaya musu, kana son ka yi alheri, in wani ma'aikaci ne ko wani shugaba ne kana son ka yi adalci cikin shugabancinka, amma kuma ga majoranci mafiya yawa ko ba haka suke ba, to wannan mafiya yawa sai su cutar da kai. Abinda Allah ya tashi saukowa na jarraba ba zai kibanta a kansu ba kawai, sai ga ya game gari tattalin arzikin ne ya lalace, in zaman lafiya ne ta tabarkare, duk kuma waɗannan ƴan tsirarin su suka waɗannan masu saban Allah su suka jama waɗannan waɗanda ba su da saban Allah din. Shi yasa a cikin sahihaini hadisin Abi Qatada ibn Rabi'i al-Ansari yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar sahabbansa yana musu hadisi, sai aka wuce da wata jana'iza, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mustarihun wa mustarahun min mustarihun, ko dai ya huta ko kuma an huta da shi. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, me kake nufi da ko dai wanda ya huta ko wanda aka huta da shi? Yace al-abd, yace innal abd. Annabi ya fassara musu ce bawa idan ya zama mumini ne ya mutu, to yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah, zai samu hutu daga wahalhalun duniya da cikin duniya zuwa ga rahmar Allah. Ana cewa mutumin kirki yau Allah ya aiko mala'ikun rahama sun karɓi ransa, to Allah yake ma a kai shi kabari, har ma zai damu idan ba a kai shi ba, saboda ya hango abin da ya hango da bisharar da ya gani lokacin da ya zo mutuwa. Kaga shi ya huta ne rayuwar dan adam duk irin abin da Allah zai baka cikin wahala. Laqad khalaqnal insana fi kabad, lalle mun halicci dan adam a cikin wahala. Annabi yace to wannan shine al-mustarih, shine ya huta. Al-mustarahu min, yace al-mustarahu minhu al-abdu al-fajir, bawa fajiri mai saban Allah. Yastarihu minhu al-ibadu wal-biladu wash-shajaru wad-dawab, gari abin nan bayi za su abin nan za su huta da shi, kasa za ta huta da shi, itatuwa kai har dabbobi sai su huta da shi, domin Allah na iya jarraba su ya hana musu ruwa, ya hana ruwan sama a kasa samun abincin dabbobi saboda shi. Shi yasa Mujahid yake cewa, kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Ibn Abi Hatim, yake cewa dabbobi waɗannan suraquma, tumakai, abin nan shanu, awakai, suna la'antar usafi bani adam, masu zanubi a cikin ɗan adam suna la'antar su, musamman idan aka yi fari suka shiga wahala, sukan yi addu'a Allah ya la'anci waɗanda suka jawo mana wannan. To ko wannan kadai ya isa ya sa mutum ya kaffa da yawaita ayyukan zunubai, kada bayan ya tafi da laifinsa kuma ya tafi da zunuban wasu. Mun faɗi abu guda 12, ga kuma lokaci ya yi cikin abubuwa Ibn al-Qayyim ya faɗi sama da 50. Faɗuka abin da muka faɗa 12, kuma shi yana faɗaɗawa ko kuma na taƙaitawa, saboda yadda abin din ba zai ba mu dama ba. Akwai darasi da muka yi gudanarwa a Katsina, masallacin Mojibbo Adda'u Wadda'wa, aka neme shi mun yi darasi sama da 100, kuma duk akan wannan batu ne, saboda haka na san mutane za su karu da wannan, za su kuma samu abin da zai yayyafa wa zuciya, wato ruwa idan take kashi. Allah subhanahu wataala ya haskaka mana zuciyarmu, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya imani a zuciyarmu, ya ba mu sabati, ya ba mu jajircewa mu rayu a cikin wannan akan wannan addini. Ubangiji subhanahu wataala ya ɗauki rayukanmu a cikin wannan addini, kuma ya tashe mu tare da annabawa da siddiƙai da shuhada da salihai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
da ni ne abin da ya rasa da shi ke ba da